daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma 25. Abin ne mai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar Radio Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da FM Noma da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kunni. Bai ga haka ko da shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum alaikum barkamu da wannan lokacin ranar 28 ga watan Janairun 2017. Muhammad Lalo ne tare da Jummai Ali muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi wato 3 kenan agogon Ghana amma 10 a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaba Donald Trump na Amurka ya rattaba hannu akan umarnin hana ƴan wasu kasashen waje izinin shigowa nan Amurka. Ministan harkokin wajen Birtaniya kuma ya ce ya kamata a bari shugaban Siriya ya sake neman wani wa'adin mulki. Sannan kuma wata cibiyar bincike a nan Amurka da take nazarin shirin kera makaman kasar Koreya ta Arewa ta ce akwai yiwuwar kasar mai bin akidar kwaminisanci ta koma ga gudanar da aiki a masana'antar sarrafa sinadarin plutonium.
To har ila yau a cikin shirin namu za ku ji cewa Amurka ta jaddada shirinta na hada kai da Najeriya domin yaki da ayyukan ta'addanci. Sannan a jamhuriyar Niger kuwa wata takaddama ce ta kunno kai tsakanin ƴan kasuwa da cibiyar kasuwancin kasar bisa wani ƙarin kuɗi da aka yi wa ƴan kasuwa a fannin fito da kaya na duwan ko kuma hukumar custom.
Amma sai gashi muna ta fama da kare-kare bayan petrol ya hau siminti ya kara kudi muna fama da wannan canji ya haura siminti ya kara kudi
to sai dai kuma mai a cirbi a cibiyar kasuwancin ta jamhuriyar Niger sun kare kansu dangane da wannan mataki da suka dauka
kuma ba an ce na ba an yi don wani an yi ne don dai son al'umma su samu lahiya su samu cigaba idan mutum ya ga akwai wani abu wanda ya ga an mance ko ya ga shi na da wanda zai ka tashi shawara ko a karatun da yayyo ko a tsarin aikin shi da yake yi
muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Jiya Juma'a shugaba Donald Trump na Amurka ya rattaba hannu akan umarni ko kuma dokokin shugaba guda biyu da aka tsara da nufin inganta matakan tsaron Amurka da suka hada da kayyade yawan ƴan gudun hijiran Siriya waɗanda suke shigowa nan Amurka har zuwa wani lokaci. Umarni ko kuma dokar shugaban ƙasar ta jiya Juma'a da aka lakawa suna kare ƙasa ta hanyar hana ƴan ta'adda daga ƙasashen waje shigowa Amurka ta tanadi jingina baiwa ƴan wasu ƙasashe izinin shigowa nan Amurka visa kenan. Jim kaɗan bayan shugaba Trump ya ɗauki wannan mataki wasu suka yi zanga-zanga a birnin New York. Ta wani gefen kuma shugaban na Amurka ya bayyana fatar ƙulla dangantaka mai kyau da shugaban Rasha Vladimir Putin. To amma ya ce ƙila ba zai iya ɗaukan wannan mataki a zantawa da zai yi da shugaban na Rasha a yau Asabar ba. A wajen wani taron ƴan jarida na haɗin gwiwa da Prime Minister Ingela Theresa May, Mr. Trump ya ce a yanzu haka za a yi garaje gadami wajen tantance ko ya kamata Amurka ta ɗage takunkumin da ta azawa a Rasha a saboda goyon bayan da take baiwa ƴan awaren ƙasar Ukraine. A halin da ake ciki kuma shugaban na Amurka ya zargin cewa waɗanda ba Amerika ba ne kimanin miliyan 5 ne suka jefa ƙuri'a ba bisa ƙa'ida ba a zaɓen shugaban Amurka. A saboda haka ya buƙaci a gudanar da bincike ba dai bayyana yadda za a gudanar da wannan bincike ba to amma wannan furuci da shugaban yayi ya tado muhawara da cece kuce tsakanin masana ko kuma masu nazarin harkokin siyasa. Ministan harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson ya ce ya kamata a bari shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya nemi wani wa'adin mulki a matsayin shugaba idan aka samu nasarar kulla wata yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin basasar shekaru 6 a ƙasar. Amurka da ƙawayenta sun daɗe suna neman shugaban na Siriya ya sauka daga kan ragaman mulki a zaman wani ɓangare na duk wata yarjejeniyar samun zaman lafiya da za a kulla. To amma furucin baya-bayan nan da Mr. Johnson ya yi a kan wannan batu ƙila wata alama ce ta yiwuwar canja manufa ko kuma matsayi daga Birtaniya. Dukkansu shugaba Trump da Prime Minister Ingela Theresa May babu wanda ya ambaci batun ƙasar Siriya a taro da manema labarai na haɗin gwiwa da suka gudanar jiya Juma'a a fadar White House. sa'annan kuma Boris Johnson bai rako Theresa May a ziyarar da ta kawo nan Amurka ba. To amma ya tattauna al'amarin kasar Syria da wakilan majalisar dokokin Ingila a birnin London. Wata cibiyar bincike ta Jami'ar Johns Hopkins ta nan Amurka wadda take nazarin shirin kera makaman kasar Koriya ta Arewa ta ce akwai yiwuwar kila kasar mai bin aƙidar kwaminisanci ta koma ga gudanar da aiki a masana'antar sarrafa sinadarin plutonium. Jiya Juma'a dandalin yanar gizon wannan cibiya da ake cewa 38 North ta sa batun wato ya sa batun hotunan watan dan Adam da ta ce sun nuna alamun Koriya ta Arewa tana shirye-shiryen ta da injin din sarrafa sinadarin. A bara hukumar makamashin atom ta kasa da kasa ta ce Koriya ta Arewa ta sake ta da injin din sarrafa sinadarin plutonium a masana'antar ta. Rahoton da aka gabatar akan yiwuwar kasar Koriya ta Arewa ta koma ga sarrafa sinadarin plutonium shine bijirewa ko kuma taurin kai na baya-bayan nan da ta nuna a yayin da Majalisar Dinkin Duniya ta azama ta jerin takunkumi a saboda irin waɗannan take-taken da take nunawa. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan jarida da ‘yan kishin ƙasa da kuma masu hamayyar ƙasar Gambia da suka arce daga ƙasar a saboda barazana da ƙunci a zamanin mulkin tsohon shugaba Yaya Jammeh ta shekaru 20. Yanzu da yake tsohon shugaban ya tafi gudun hijira, wasu daga cikinsu sun fara koma a ƙasar. Ɗaya daga cikin irin waɗannan mutanen sunansa Sharif Bojang Jr., wanda ya ce a karan farko cikin shekaru da dama ya koma ƙasar. Yace yanzu gashi ya dawo gida amma kuma gashi nan dai yana doki amma kuma yana jin sai ransa na ɓaci, dalili kuwa domin yana ganin kamar ya zama bako a ƙasarsa. To amma duk da haka yace zai sa sakonni a dandalin yanar gizo domin ƙarfafawa sauran 'yan gudun wato sauran 'yan ƙasar da suka fice da su koma ƙasar. Dogarawan tsaron gaɓar tekun ƙasar Italiya sun ceci bakin haure 1,000 daga cikin kwale-kwalen da suke yoyo a tekun Mediterranean a jiya Juma'a a yayin da suka gano mutum ɗaya da ya mutu. Jami'ai sun bayyana cewa an gano bakin hauren ne cikin kwale-kwale guda 9. Jami'an taron kan iyaka sun ce an maida bakin hauren cikin jiragen ruwan ceto kuma an kai su gaɓar tekun Sicilian. Ba a bayyana ƙasashen da bakin hauren suka fito ba. To amma yawancinsu suna tsallaka teku daga Libya zuwa Libya sun fito ne daga ƙasashen Afrika da kuma gabas ta tsakiya.
Jummai Ali kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya, inda Amurka ta jaddada shirinta na ci gaba da haɗa kai da Najeriya domin yaƙi da ayyukan ta'addanci. Jakadin Amurka a Najeriya ne ya bayyana hakan yayin da ya kai wa babban hafsan sojojin saman Najeriya wata ziyara. Ga rahoton da Hassan Maina kai ne aiko mana.
Jakadan Amurka a Najeriya kenan, Ambassador Kwas Simpson ke jawabi yayin da ya ziyarci babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya. Ya ce yayin da nake a matsayin jakadan Amurka a nan Najeriya, za mu yi duk wani abu mai yiwuwa don ya kuka zumunci da aiki tare cikin manufa. In aka ambaci sunan Najeriya, to muna jin kamar an ambaci wata gagarumar ƙasa ce mai mahimmancin gaske, ba wai ga ƙasar ko 'yan ƙasar kawai ba, amma ga lokacin makomar nahiyar Afrika baki daya. Tun da farko cikin jawabinsa, babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya ce Amurka ce ke kan gaba wajen yaƙi da ta'addanci a duk duniya baki daya. Muna alfahari da irin alaƙar da ke akwai tsakanin mayakan Amurka da na Najeriya, musamman sojojin sama. Taimakon da muka samu daga wurinku, wurin tunkarar mayakan Boko Haram muka murƙushe su, to muna fatan za mu samu haɗaka a wasu fannonin ma don ƙara ƙarfafa mayakan. Masanin tsaro Dr. Bawa Abdullahi Watsi ya ce in ana batu irin na tsaro ne, to alaƙa tsakanin Amurka da Najeriya kam abin sai Allah san barka.
katacin maruwa shi wanda ya bar ragamar mulki a America kwanakin da kadan da suka wuce Barack Obama ya tsaya kai da fata ya koye juyayin sa da kuma shirin sa na mara wa Nigeria baya da kayayyakin aiki da mutane kwararru wanda kuma fi sabilillahi yayi da can gwamnatin da ta shuɗe a Nigeria ta kike ba shi hadin kai amma da wannan gwamnatin da take ci yanzu ta zo an ba dari bisa dari shi kuma wannan sabo da ya shigo dama kafin ya shigo ya ce ba ruwan shi da waɗansu mutane sai har Nigeria ma ya ce ɗan Nigeria da suka yawa a can babu suka shiga ba da ka'ida ba zai sa su dawo lalle lalle su koma ƙasansu ko su dawo ƙasansu amma abin mamaki wannan karo da aka rantsar da shi ranar juma'a da ta wuce duk ƙasar Afirka 53 babu ƙasa guda ɗaya da ya yi kira sunan ta ke Nigeria ya ce ƙasar Amurka za ta ci gaba da diddigin abin da zai kare maradunta kuma za ta haɗa kai da ƙasashen Afirka waɗanda yake gani akwai wasu abubuwan da za su yi wa juna don taimakawa abin mamaki da kira sunan kowane ƙasa daga cikin wannan ƙasar ba sai ƙasar Najeriya to in ko haka ne gashi kuma wannan ma sabo da aka naɗa ya zo yana ce lalle lalle suna shirye su ba da wannan goyon baya to kalin da ya hamdu ya ma buƙatar kuku wanka in za su ba da wannan kuma za a ci gaba da samun nasara muna shirye.
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a makwabcin Najeriya kuwa wato jamhuriyar Nijar wata takaddama ce ta kunno kai tsakanin ƴan kasuwa da cibiyar kasuwancin ƙasar bisa wani ƙarin kuɗi da aka yi wa ƴan kasuwa a fannin da ake fito da kaya na duwan ko kuma hukumar custom. To sai dai kuma mun a cibiyar kasuwancin ƙasar sun kara matakin ƙarin kuɗin da suka yi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aika mana daga birnin Kwanni.
Wata takaddama ce ta kunno kai a jamhuriyar Nijar tsakanin ƴan kasuwa da shugabanninsu na shambur da commerce ko zauren ƴan kasuwar. Wannan na faruwa ne a cewar ƴan kasuwa bayan da gwamnati ta mika ma zauren ƴan kasuwar cewa da shambur da commerce wani sashi na wurin ajiye kayayyaki a gidan custom ko duwan. Wannan ko gabanin a hitar da su zuwa kasashen waje bayan an biya kuɗaɗen hito ko kuma kuɗaɗen duwan ko custom. Inda ƴan kasuwa ke cewa zaure na ƴan kasuwa cewa da shambur da commerce yayi musu ƙarin kuɗaɗe sabanin lokacin da ba a mika masa wannan harkar ba kamar yanda Alhaji Abdulkarim Hamani ɗaya daga cikin ƴan kasuwar ya mini ƙarin bayani.
Dama mai yamu ƴan kasuwa mu muke bata abubuwan mu muke hana ruwa gudu mu mun ji dadi a matsayin mu ƴan kasuwa an mika ma cibiyar kasuwanci wannan abun amma tana neman ta yi muna abin da ba shi ba domin tana neman ƙarin kuɗi. In ka ɗauki ɓangaren siminti a yau ƙasar nan mu Nijar alfahari ne gare mu a ce ƴan ƙasar mu Talakawa sun samu dama na yin gine-ginen gidaje sun samu muhalli na shiga amma sai gashi muna ta fama da ƙare-ƙare bayan fetur ya hau siminti ya ƙara kuɗi muna fama da wannan canji ya haura siminti ya ƙara kuɗi muna fama da wannan yau abinda ake biya passage magazin 650 francs la ton yau magazin su duwan shambur da kuma su ta karba maimakon ta ce mu jama'a a biya 500 francs ko ku a saura a 650 din yau ta zo tana kiran a biya kusan 600 wani abu vraiment wanga abu ne wanda yake ƙara jimma ƴan ƙasa yake ƙara mai da ƙasar mu baya saboda ni zan gaya maka gaskiya ni yanzu a matsayina wanda zai sayar da siminti saboda wannan 650 din zan iya kin dauko siminti a yau saboda na tabbatar da cewa akwai manya-manya ƴan kasuwa wanda su da su ke siya da dala da sauransu da mu da muke siya da naira da sefa ba ɗaya ba ne domin haka wannan ƙarin da aka yi zai halaka ƴan kasuwa.
Sai dai a cewar Alhaji Sani mai kasat mataimakin shugaban shambur da commerce na jihar Tawa cewa da zauren ƴan kasuwa yana cewa ƴan kasuwar sun jahilci lamarin ba su yi cikakken bincike ba akan wannan zancen
ba su tsaya suka yi tambaya ba kuma ba su gano abin ba da kyau da zai ai musu bayani amma kofa na buɗe har yanzu idan suna so sai su yi tambaya za a waye musu kansu kuma za a faɗa musu yadda matsalar take kuma za a nuna musu bisa ga ta yadda ake ciki kuma ba an ce na ba an yi don wani an yi ne don dai son al'umma su samu lahiya su samu cigaba idan mutum ya ga akwai wani abu wanda ya ga an mance ko ya ga shina da wanda zai ka tashi shawara ko a karatun da yayyo ko a tsarin aikin shi da yake yi to a shirye ake bisa ga wannan tahiya a shi kawo tashi gudunmuwa da shawara.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Ryan Dagogo a can jamhuriyar Niger ke cewa karfe 4 ne da kwata a nan Washington DC karfe 10 na safe ne da kwata ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na daya na ansar su Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Adamu Aliyu Ungulde masu son sanin yadda ake tafiya aikin haji zamanin da idan akwai kogin maliya a lokacin. Sai kuma ansar Malam Dan Ladi Lado Dutse mai son sanin dan takaitaccen tarihin takardar kudin Euro. To bari mu fara da kashi na daya na ansar tambayar su Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Adamu Aliyu Ungulde masu cewa shekarun baya da ake tafiya Saudiya ta kafa akwai kogin maliya, idan ko akwai yaya ake zuwa Saudiyar ta kafa? Idan masu tambayar na saurare, to ga ansar ku daga bakin shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ya ce,
to alhamdulillahi da farko dai masu tambaya wato shi Alhaji Foreba da kuma Ungulde, kamar yadda aka sani bari mu fara bayani tukunna dalla-dalla kamar haka. Shi dai wannan kogi na maliya wanda ake ce masa Baharul Ahmar ko kuma Red Sea, wato wani yanki ne daga cikin tekun India wanda ya ratsa tsakanin nahiyar Asia da kuma nahiyar Afirka, wanda a Afirka ya shafi kasar Sudan da kuma kasar Misra wato Egypt da kuma wato wani yanki na ainihin Eritrea da kuma Yemen. Sannan kuma wuri ne wanda yake mai fadin gaske wanda ya hada waɗannan kasashen da na ambata na Afirka da kasashe irin nasu Saudi Arabia da su Jordan da su Oman da kuma sauransu. Sannan guri ne wanda yake da tarihi ko ga addinin Yahudawa da na Krista da kuma na Musulmi, wanda in ka duba ko da bayanin Exodus da ake bayani na addinin Christianity, to su ma da kuma ƴaƴan Isra'ila wato ƴaƴan Annabi Yakubu wanda suka tsallaka ta wannan yanki na ainihin kogin maliya. To kamar yadda na faɗa dai sunansa kenan Baharul Ahmar ko kuma jan teku ko kuma jan kogi ko kuma Red Sea kamar yadda ake faɗi da Turanci. Kuma na yi bayanin yadda kasancewarsa yake, wanda kenan kaga bisa wannan bayani wato shi ba farau ba ne ya daɗe tun fil azal wannan ruwan yana nan kamar yadda na yi bayaninsa. Sa'annan dangane da yadda masu tafiya ta aikin haji ta kasa suke yi, to na farko misali alhazannan sun taso daga Najeriya ne a lokacin da ake tafiya da kafa ɗin, ko kuma har yanzu ma da wasu kan gwada, to za su bi ta yankin arewa maso gabashin Najeriya daga jihar Borno su shiga wani yanki na kasar Kamaru, sannan su bulla kasar Chadi wato su isa Injamena babban birnin kasar Chadi, sannan su wuce zuwa iyakar kasar Chadi da kuma Sudan wani gari da ake ce masa Abashe, daga Abashi kuma sai su shiga Jinaina. Jinaina din nan yankin Darfur ne an shiga kasar Sudan, daga nan za a shiga Al-Fashir ita ma kasar Sudan ce yankin Darfur da kuma Niyala, wanda duk yankuna ne na ainihin wato kasar Sudan a yankin Darfur. To daga nan tafiya za ta yi nisa har a kai zuwa garuruwa waɗanda suka shafi su Rabak ko kuma Kosti, zuwa su ainihin wato garuruwa manya-manya na kasar Sudan, har kuma isa babban birnin kasar wato Khartoum. Wanda abin da yake faruwa a wannan gurin shine yawanci a lokacin da ake passport wanda ake ce mishi ungulu da kan zabo, wanda ba e-passport na yanzu ba, to in aka yi visa daga nan Najeriya to zaka iske visar kwana 30 za ta yi kafin ta kare. To yawanci zaka ga tafiyar nan da na ambata za ta dauki tsawon kwanaki 20 ko ma fiye da haka kafin a isa babban birnin Sudan wato Khartoum. Idan aka isa Khartoum a ka'ida dole ne sai an buga wani abu akan fasfunan su waɗannan matafiya wanda ake ce mishi dukhul wato izinin shiga ƙasa. Sannan kuma za a buga musu wato khuruj wato exit wato na barin ƙasa kenan a babban birnin wato Khartoum. Sa'annan daga birnin Khartoum za su dauki wata mota wanda yake mota ce mai kama da irin rokan nan tamu ta Najeriya wato motar katako, ita wancan ana ce mata dafara. Fodu ce wanda ke haɗe da ƙarfe da katako, ba kuma gudu take ba. Sa'annan za su fara tafiya a nan birnin Khartoum, za su tafi irin garuruwa irin su jihar Jazira wato Madani, su wuce zuwa su Sinnar, su tafi zuwa su Gadarif da su Kasala, sannan su isa jihar Port Sudan. To in suka isa Port Sudan wato bakin ruwa kenan, To nan Port Sudan din a cikin garin Port Sudan shi ma za su danyi wasu ijra'at wato za su danyi wasu ayyuka wanda zai ba su damar kamar sayan tikiti da kuma booking na ainihin wato samun jirgin ruwa din. To daga nan za su bar cikin garin Port Sudan su tafi wani guri da ake ce masa Sawakin. Shi Sawakin wato bakin tekun kenan na Bahar Maliya. To daga nan za a shiga wannan jirgi, akwai manya-manyan jirage kamar su Aljudi da su Babut, waɗannan su ne manyan jirage mafiya yawa da ake amfani da su wanda suke ɗaukar ɗaruruwan mutane da kayayyaki da motoci. To in baka mance ba a lissafin da muka yi a baya daga cikin Khartoum ba zuwa Najeriya akalla sun yi sati uku kwana 21, sannan sun yi zaman kwana biyu ko uku, kaga dai bizan nan tana ta karewa. To ran da za a shiga ruwa kuma an shiga wannan jirgin misalin karfe 5 na yamma, wadda tsawon tafiya ne in kun fara tun karfe 5 na yamma, to za ku isa port na Jidda kamar karfe 10 ko 11 na ranar washegari. To yawanci kafin a isa Jidda din a cikin jirgin ruwan visa wasu take karewa kamar 12 dare. Shi yasa kake gani yawanci da sun isa wasu jirgin da ya kai su na ruwa to shi yake dawowa da su don visa su ta kare. Don haka hukumomi ba za su bari su shiga Jidda ba, wato kasar Saudi Arabia. To shi yasa wannan kuma ya kawo ga faɗaɗa bayani ne akan yadda ake samun wanda ake ce musu tikari a kasar Sudan. Wasu su Bazama, wasu yankuna kamar yadda muka yi bayanin jihohin Kasala da su Gadarib da su Sinnar da makamantansu. To in suka zauna a gurin, wani bai da guzuri, wani bai da kuɗin da ba zai ci abinci, nan wasu su fara barace-barace, su fara wasu ayyuka wanda za su iya riƙe kansu da shi, kamar ƙirƙiro da sayar da magungunan gargajiya. In aka samu masu laifi ma duk ayyuka munana wasu sukan iya aikatawa. To saboda haka wannan kaga bisa bayanin da na yi, ruwan yana nan tun farkon al'amari, sannan kuma ga yadda ake yi a yi wannan tafiyar wata take mai wahala ce kwarai da gaske.
Wato Sheikh, in na kula wato dai babu yadda za a je Saudiya daga Najeriya ba tare da an buru shi wannan ruwa na
koko
teku. Yawwa,
kwarai da gaske. Ai dama tafiyar kasa da ake cewa ta kasa, iyakacin tafiyar shi ne a bar Najeriya a shiga Chadi, bayan an dan shiga wani yanki na Kamaru, sannan bayan an karaɗe da kasar Chadi an tsallaka ta a shiga yankin Darfur, a shiga wato an gama shiga kasar Sudan, a kure kasar Sudan ta gabas, to shine bakin tafiya ta kasa. Amma daga nan dole ba za a shiga Saudiya ba sai ta ruwa.
Kuma daga bayaninka kamar akan shafa dare guda kafin a isa Saudiya daga Sudan kenan? A cikin tekun nan?
A cikin tekun nan dare guda ake shafewa. Kuma karka mance jirgin nan ba karamin jirgi bane, domin ni da nake maganan nan nayi tafiya akalla ya kai sau hudu ko sau biyar a cikin wannan jirgi, wanda jirgi ne wanda yake akwai abin da ake ce mishi first class ko business class, wanda yake na masu dan hannu da shuni, wanda ke dauke da daki da gado sama da kasa da ban daki a cikin dakin, sannan akwai gurin cin abinci, akwai gurin kallo, akwai masallaci, akwai kuma guraren yawo haka na shakatawa, sannan akwai kujeru irin na jiragen sama da kuma irin kujerun mota, da kuma inda ma za ka fita cikin jirgin kawai daga kai sai ruwa kai ta hango halittun Ubangiji a cikin ruwan. Da haka za a dauki tsawon wannan lokaci akalla tun daga karfe 5 nan da na yi bayani na yamma, in jirgin ya fara tafiya zai kai kamar karfe 10 ko 11 na safe kafin a bulla a Jidda kasar Saudi Arabia.
To sai kuma ansar tambayar dan Ladi Lado Dutse, wanda ke son takaitaccen tarihin takardar kuɗin euro. To idan mai tambayar na saurare, ga abin da ya sauƙaƙa. To malamai Shu'aibu Idris da Ukashi Abdulsalam an amince da sunan euro a hukumance ne ran 16 ga watan Disambar 1995. Sannan an fara gabatar da takardar kuɗin euro a kasuwar hada-hadar kuɗi ta duniya ne ran 1 ga watan Janairun shekara ta 1999, inda ta maye gurbin takardar kuɗin nahiyar Turai ta da mai suna ECU. Sannan ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 2002 ne aka fara harka da tsabar kuɗin euro da kuma shaidar ajiya a banki ko banknote na euro ɗin. Euro ne takardar kuɗin da ƙasashen Turai da ake kira Eurozone ke amfani da ita. Ƙasashen da ke amfani da euro 18 ne daga cikin ƙasashe 28 na nahiyar Turai, wato Australia, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, Jamus, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, Malta, da Netherlands da Portugal da Slovakia da Slovenia da kuma Spain. Hasali ma daga sunan nahiyar Turai da Turanci wato Europe aka samo sunan Euro. Bayan takardar dalar Amerika, Euro ce takardar kudin da tafi yawa a ajiye, ita ce kuma ta biyu a jerin kudaden da aka fi hada-hadar kasuwannin duniya da su. Sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansarar tambaya kan zuwa aikin haji ta kafa da kuma kogin Maliya. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email. To za mu fara ne da sakon Mahmud Salihu Kauran na Moda, wanda ya ce kalubalen ku kasashen Larabawa Musulmai, kun dai ga yanda shugaban Amurka Donald Trump ya nuna wa 'yan gudun hijirar Siriya Musulmai bambancin addini, ya kamata ku share musu hawaye ku karbe su hannu bibiyu. Ikrarin baiwa 'yan gudun hijirar Siriya Krista Fifiko fiye da takwarorinsu Musulmi da shugaba Trump ya yi bai zo mana da mamaki ba, sai dai kawai mu ce Allah ya baiwa su 'yan gudun hijirar Musulmai mafita ta gari, inji Abdulmalik Sa'idu mai buredi tashar Bago Gusau. Hakika zaman lafiya shike kara kawo yalwatan tattalin arziki ga al'umma. Ya Allah ka kara bamu da wumman zaman lafiya a kasashen mu na Afirka. Wannan sako ya fito ne daga Kabir Nasir Sheme da ɗan baban Yusra Gusau. Sai sakon Isa Lawal Gigir dan masanin Gigir jihar Yobe Najeriya, wanda ya ce biyoyi Hausa ku bani dama in yi kira ga ƴan majalisun dattawan Najeriya da na wakilai da su yi bincike kan yadda kamfanonin wutar lantarki ke bada wuta, domin a gaskiya har yanzu kwalliya bata biya kudin sabulu ba. Wasika ta gaba ta fito ne daga Umar Bello Madibbo Wuro Birji. Matakan fifita Kristoci daga cikin 'yan gudun hijirar Siriya da shugaba Donald Trump ya yi san bai zo mana da mamaki ba, ganin yadda yake furta munanan kalamai akan Musulmai tun kafin a zaɓe shi a matsayin shugaban Amurkan. Shi kuwa Muhammad Babangida Kiraji Gashuwa cewayi ya kamata ƙasashen Musulmai na duniya, musamman ma ƙasashen Larabawa, san irin zaman da za su yi da sabon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, saboda irin tsanar da yake yi wa Musulmai ya kamata su ma su yi watsi da shi. Hakika amincewar da gwamnatin jihar Neja ƙarƙashin jagorancin Alhaji Abubakar Sani Bello ta yi na aiwatar da hukuncin kisa ga duk wanda aka kama da laifin kisa ya yi daidai. Da ƙarshe muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen kashe-kashen mutane da ya zama ruwan dare a duniya. Wannan sakon haɗin gwiwa ne da fito daga Malam Rilwanu Sa'idu Gairi da Aisha Alhaji Lawali DA Gairi a jihar Zamfara da Ibrahim M. Abubakar Maiduguri a jihar Borno Najeriya. Sai sakon Mansur Al-Mugumel, wanda ce salamu alaikum muryar Amurka, ku bani dama ne kira ga 'yan Najeriya kan yadda ake yada jita-jitar rashin lafiyar shugaban ƙasa. Ya kamata mutane su dinga faɗan alkhairi ko kuma su yi shiru, da fatan su kuma hadiman shugaba Buhari za su ringa faɗan gaskiyar abin da yake faruwa game da lafiyar shugaban. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Jiya Juma'a shugaba Donald Trump na Amurka ya rattaba hannu akan umarni ko kuma dokokin shugaba guda biyu da aka tsara da nufin inganta matakan tsaron Amurka, da suka hada da ƙayyade yawan 'yan gudun hijirar Siriya waɗanda suke shigowa nan Amurka har zuwa wani lokaci. Ministan harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson ya ce ya kamata a bari shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya nemi wani wa'adin mulki a matsayin shugaba idan aka samu nasarar ƙulla wata yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin basasa shekaru 6 a ƙasar. 'Yan jaridu da 'yan kishin ƙasa da kuma masu hamayyar ƙasar Gambia da suka arce daga ƙasar a saboda barazana da kuma ƙunci a zamanin mulkin tsohon shugaba Yahya Jammeh ta shekaru 20, yanzu da yake tsohon shugaban ya tafi gudun hijira, wasu daga cikinsu sun fara komawa ƙasar. Dogarayen tsaron gaban tekun ƙasar Italiya kuma sun ce sun ceci baƙin haure 1,000 daga cikin kwale-kwalen da suke yoyo a tekun Mediterranean a jiya Juma'a.
Masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu a yau baki ɗaya, amma idan Allah ya kama da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jummai Ali da Kiyoba Hero da Yudine da kuma Martin Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya, daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.